Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsin ranar Juma'a 8 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu miyagu da ake kyautata zaton daga Najeriya suka ketara cikin Niger sun yi garkuwa da wasu mutane baya ga tafka wasu aika-aikan. Idan mun kada Najeriya kuma za a ji yadda mata ke korafin ana musu danniya a siyasance. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafi da shirinta na kalabi tsakanin rawuna. Daula Salun kuma za ta shigo da sharhin jaridun Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manzon Amurka na musamman akan Venezuela, Eliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni, sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis cewa Maduro yana da abokai a ƙasashen Cuba da Rasha, ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa tayin bashi mafakar siyasa. Abrams ya sanar da dakatar da ba da izinin shiga Amurka ga wasu mambobin 'yan majalisa waɗanda aikinsu samar da sabon kundin tsarin mulki. 'Yan adawa da mutanen Venezuela da yawa sun ce zaben shekarar 2017 da Maduro ya kira na zaben 'yan majalisa an yi magudi. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya cicciki majalisar dokokin ƙasar akan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat, wadda ta samu ƙarin iko a majalisar wakilai ke matsa lamba a yi. Ya hari shugaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilai Adam Schiff, wanda ya ce bai gano komai ba a zargin da ake na haɗin baki da Rasha a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. Amma yanzu yake son sai ya duba duk abin da ne a rayuwa ta kasuwanci. Ko da yake babu wani dalili da yasa zai yi irin haka, bata taba faruwa ba na ci gaba da takurawa shugaban ƙasa. Trump ya yi kuskuren ikirarin cewa 'yan majalisar Republican ba su binciki shugaban da ya gada ba. Tsohon shugaba Barack Obama na jam'iyyar Democrat yana cewa babu wani lokaci da ya rage na gudanar da aikin gwamnati idan aka yi haka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hurdar dangantaka da ƙasa Amurka, a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 18 ga watan Disamba shekarar da ta wuce akan rashin aikin yi da ƙarin kuɗin burodi da kuma ƙara kuɗin man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da kafafen yaɗa labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahotannin kama mutane, tsare su da kuma kashe-kashe. An ci gaba da zanga-zanga a jiya Alhamis, yayin da ɗaruruwan mutane suka fito kan hanyoyi a babban birnin ƙasar Khartoum suna neman ganin an sako masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da aka kama, da kuma cewa daɗaɗɗen shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya sauka daga kan karagar mulki wanda ya ƙi amincewa ya yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa duk da haka Bashir ya ɗauki kalaman da ya dace akan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan, yana cewa yawancinsu matasa ne da talauci yake damu, yayin da ya yi alkawarin sako 'yan jaridu da ke gidan kurkuku. Wani babban jami'in ƙasar Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa duk da sanarwar shirye-shirye don rage taimakon soji da take baiwa gwamnatin Kamaru akan zargin take haƙƙin bil'adama da take yi, kasar Amurka za ta ci gaba da hada kai kan karfafa harkokin tsaro tare da kasar ta yankin tsakiyar Afirka. Jakadan kasar Amurka Peter Henry Ballarin ya tabbatar cewa Amurka ba za ta dakatar da hadin kan tsaro tare da kamar ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito shi yana cewa bayan ya hadu da mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Reni Emmanuel Sadi a jiya Alhamis ya faɗi kalaman nasa a babban birnin kasar Yaounde. Ya zo bayan da aka ba da rahoton a ranar Laraba cewa gwamnatin Amurka ta datse kusan dala biliyan 17 a cikin kuɗin taimakon sojoji da take baiwa gwamnatin shugaba Paul Biya. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai jiya Alhamis da kama wasu.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babu mu na rahotanni za mu fara yada zangwane a jamhuriyar Niger, inda wasu da ake kyautata zaton daga Najeriya suka ƙetaro suka yi garkuwa da wasu mutane a ci gaba da gallaza ma jama'a da suke yi. Haruna Mamman Bako gare ka.
Waɗansu mutane da ake zaton sun tsallako ne daga tarayyar Najeriya sun kai garkuwa da mutane biyu a baya-bayan nan bayan sun yi awon gaba da mutane hudu a 'yan kwanakin da suka gabata na garin Gumuta a cikin karkarar Gadi ta gundumar Mada Rumfa a cikin jihar Maradin jamhuriyar Niger da ke iyaka da tarayyar Najeriya. Kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garin da ya nemi a sake sunansa saboda a cewarsa akwai hatsari ga rayuwar shi da zaran aka gane cewa shi ne magana.
Wanda suke zuwa sunan wannan mikin daga Najeriya ne suke shigowa ta shigo a cikin Niger. Yanzu sun shigo wani gari wanda ake ce ma Gumuta. Garin yana kusa da Najeriya amma cikin Niger yake garin. Kenan da suka shigo cikin garin sun bari sai da suka fuskanci cewa dare ya yi lokacin mutane sun kwanta. Suna zafin mutanen da za su zuwa su kai da su. Da dare gidan magidanci na farko dama sun san da cewa mutum yana sai da wayoyi haka. Lokacin da suka shigo mishi akwai wanda suka gani makotan shi wanda suke kusa da shi sun shorata da abin da ke faruwa kenan ba su iya kowa ko su nuna ma mutane su ga hawa wanda suka shigo kuma za su aikata wani abu da za a yi zama illa ga al'umma. Sai suka nuna cewa tafiya da shi za su sai dan nuna za shi gardama su saka haka nan in sai suka dan fara gallaza mishi. Kenan da ni tsallalce da ya ce ba zai jin su ba kenan sai da bi su. Shi kuma na bin da suka shiga ma shi da su da sun bi ne dama suka samu labarin su kamin su shigo to shi na bin shi da suka zo shi bai yi gardama ba.
Yanzu a takaice da mutum biyu suka tafi kenan.
Bayan haka ne din an tafi da hudu yaro guda hudu.
To duka mutanen da aka taida su yanzu akwai waɗanda aka sako daga cikinsu?
To tun can kwanakin baya suna tsakitan mutane akwai waɗanda ake sakowa iya wajen ke tafiya. Kenan waɗanda suka biya jiya su ne ake sako su kan uwansu. Kenan akwai waɗanda aka sako daga cikin waɗanda aka kama amma waɗanda aka kama kwanakin ga satin ga da ya wuce kenan su ne aka sako wacin da an san azabi da za a ba su ba a kai musu ba kenan ba su sako su ba. Kuma akwai waɗanda suka sako.
Nawa suka ce sai an biya nawa za su sako su?
Yanzu wannan na ƙarshe shi cewa suka yi miliyan 50 za su ba dawa.
Lokacin da suka shigo cikin garin suna ɗauke da makamai akwai makamai hannunsu?
Suna da makamai tun da shigowa da suke suna da makamai suke shigowa dalilin haka ma ke sa ayyukan mutane suka razana sosai.
Bindigogi ko addaye ko menene ke hannunsu?
Yawanci makamman su wanda suka yi ba kare su ne bindigogi.
Na kira gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru domin samun ƙarin bayani. Har dai lokacin iza wannan rahoton ba mu samu lambar shugaban gundumar ta Mada Rumfa ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna. Daga Niger kuma bari mu ƙetara Najeriya inda mata ke kokawa kan babakin ran da suka ce maza na yi a bangaren siyasa. Wa Umar Gareki.
Mata sun bayyana damuwarsu game da yadda ba a kulawa da su a bangarorin siyasa da kuma al'amuransu na yau da kullum. Matan sun bayyana haka ne a wajen wani taro da sashin Hausa na muryar Amurka ya shirya a Abuja da ya samu halartar mata 'yan siyasa da mata masu fafutuka da sauran masu ruwa da tsaki. Grace Alhera Abdu daga Washington ta yi ƙarin haske game da makasudin shirya taron.
An yi wani taro da mata suka gangame inda suka yi kokarin tada tsumin mata abokansu da magidanta da matasa da nufin ganin cewa idan an yi wannan zabe a yi zabe ba tare da gaba ba babu kuma tashin hankali. To kuma duk lokacin da kika hira da mata zaki su nuna cewa suna fafutuka, suna kokari, suna neman ganin cewa an dama da su da harkokin mulki ko kuma harkokin siyasa. Kamar yadda muka bayyana, ba taro ne na siyasa ba, taro ne na yaya ne za mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a matsayinmu mata domin ganin ci gaban iyalanmu da ci gaban ƙasarmu da kuma ganin mun ba da gudunmuwa ga harkokin mulki a Najeriya.
Mataimakiyar shugabar ƙungiyar Tijjaniya ta mata Sayyada Khadija Sanda Umar ta nuna farin ciki game da taron tare da jaddada irin kokarin da mata ke yi wajen shugabanci a kowane mataki.
A gaskiya wannan rana ba zan iya manta shi ba. Ba wata 'ya mace a duniyan nan da Allah bai bata ilimin da za ta iya ba al'umma ba. Za ki kula cewa uwa ce take da 'ya'ya takwas, ya take ta duba su bayan ga mijinta, ta duba 'ya'yan nan, ta duba miji, ta duba uwar miji, dangin miji, su ta zo kuma ta tafi aiki. Ya danganta da ita irin hazaƙan matar, duk waɗannan ba abubuwan da mace za ta gagare yi bane. Ba na tunanin wannan ƙalubale ne a gurin mace da za a ce ba za ta iya fito ta wani bajin danta ba.
Wata mai fafutuka a ƙungiyar Bring Back Our Girls Aishatu Yusuf ta ce lokaci yayi da mata za su nemi 'yanci.
Wa abin da zan ce wa mata shi ne lokaci yayi kan da za mu tashi tsaye, kuma lokaci yayi da za mu ji haushi, lokaci yayi da za mu fito mu ce duk abubuwan da ake da ya ifa haka ne, duk ruwan wayen da wulakanci da gaggaya mana magana mun ji kuma mun yadda mun zubar da su. Lokaci ya zo da yake dole za mu kwace, za mu samu 'yancin kanmu yadda ya kamata. Mun ga abin da ya faru a America, mun ga da mata suka tashi tsaye, kuma yau mun ga mata da yawa sun shiga cikin majalisar su da can, kuma mu ma kanmu ya kamata mu yi haka din. Duk wani zagi da ake mana, duk wani magagani da ake mana, mun shaji ana ga mana mu kawai sai kitchen da kuma azarin, to dole za mu nuna musu kowa shi ma office ɗin na shugabanci shi ma auzarin ɗin ne, kuma za mu zo mu yi occupying ɗin shi. Mace tana iya abubuwa da yawa a lokaci ɗaya.
Taron wanda shi ne irinsa na farko da aka taɓa shiryawa ya zamo tamkar mafari ne ga yadda mata za su haɗa kai wajen warware matsalolinsu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ki, kafin mu ci gaba ga Muhammad Waridi.
Baby, don't let me go.
To yanzu kam lokaci yayi da zamu za ku dage gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Maryam Laushi. A makon da ya gabata, ta bayyana mana irin matsalolin da take gani mata na fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. Yanzu ga shirye zabi na ta ƙara tahowa. Kamar ya kike gani jama'a ke shirin zaben nan, a ganin ki mutane na shiri sosai.
Da alama miyan mutane su fito su zabe ya ƙaru tsakanin yanzu da zaben da aka yi a 2015. Mun ga cewa waɗanda suka fito ma suka yi registration sun kai miliyan 94 yanzu.
To
saboda haka mun ga cewa mutane sun karu, kuma ko fitowa din dama yawanci mutane za su fito zabi ba kowa ke fitowa zabi ba, amma da yake ma mutane da yawa yanzu sun registration, yanzu kawai katin ya kamata su ansa, kuma na san cewa mutane da yawa suna zuwa su ansa, ba kowa zai ansa ba kuma ba kowa zai fito zabi ba, amma dai ya din karu tsakanin yanzu da zaben da aka yi kwanakin baya.
Kin ce ba kowa zai fito zabi ba kuma ba kowa zai anshi katin zabi ba, me ya sanya haka?
Wayansu kawai to wahalan zabi a Najeriya, in ka tashi za ka shiga layi, wayansu ma in ka je ba ka san ko akwai yan sanda da za su yi protected in ka ba umu abu ya tashi, in matsala ya tashi. Wayansu suna tsoro, wayansu kuma suna gani ba amfanin ma zabi saboda ba zai nuna a cikin wanda zai fito ya ci zaben ba. Mutane da yawa dai wahala ne kuma a wurinsu. Kamar yanzu in ka yi registration a wani gari, ba zai yi ka sake yi a wani gari ba, wayansu kuma sun canza inda suke zama, saboda haka su tashi su koma ko ƙauye su je su zaɓi zai musu biya, saboda haka waɗannan abubuwan zai iya hana mutane fitowa ranar zaɓi.
To kamar matasa, wani kira za ki yi a gare su musamman a wannan lokacin na shirin zaɓe, ganin cewa wata sa'in 'yan siyasa sukan yi amfani da su wajen bangar siyasa, wace shawara za ki ba su?
Dama mu a Najeriya ba a saba ɗaukar matasa kamar za su iya yin wani abin kirki ba. Ina so matasan Najeriya su nuna ma 'yan siyasa cewa muna da hankali kuma mun san me muke so. Kashi 50 cikin 100 na voters masu zaɓe da suka yi registration wannan lokaci duka matasa ne shekarun su 18 zuwa 35. Saboda haka ya nuna cewa mu muka fi yawa, ya kamata mu za mu zaɓi wa zai zama shugaban ƙasa, mu za mu zaɓi wa suwa za su yi mana shugabanci a kowane wuri. Saboda haka ya kamata matasa su gane amfanin abubuwan da za mu iya masu kyau a wasan kasar nan namu, shi ne a je a ansa katin zaɓe, ranar zaɓe a fita a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali, a duba a kirga, a kira a kirga, a duba a sa guda nawa ne aka tara kafin su tafi gida.
To kamar su matasa kuma in ce sauran jama'a kin gamsu da yadda suke dauka batun zabi a Najeriya musamman dai a wannan karan kina gani yayin sun shiga taitayin su suna duba cancanta ne koko wani abu daban wanda san ran su ne
to dama kowa da abin da yake nema tun ba kasan nan namu da kuma da abin da yake tunani yana so wayansu abu ne ce suke nema wayansu kuma suna neman inda za su je su ci kudin gaskiyan su ne amma kuma na san cewa a cikin dukkan mutanen nan akwai wayanda suke da niyya mai kyau to irin su ne ya kamata mu nemi su mu zabi su
To yanzu ke a matsayin ki na matashiya duk da cewa kin ce da kina da ra'ayin siyasa kamar wani irin kira ko wace da irin shawarori zaki ba mata
Ya kamata mata su hada kai saboda mata aka ce ko mata masu aure da suke zama a gida miliyan 11 sun yi rajistrin su fito zabi Ya kamata mata su san cewa kuma ko a cikin kasar nan kusan rabin kasar nan mata ne saboda haka Ya kamata mata su hada kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata kuma a fito a yi zabe ya kamata kuma a rika koya mu mutane ko yara ya kamata a rika koya mu yara abubuwan da ya kamata tun suna kanana akan ma fitowa zabe akan shiga jam'iyya mutum ya zabi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma kowa ma a gasar nan namu
to masu sauraro anan muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da karshen wannan hirar a madadin bakuwar ta Maryam Laushi da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Ba gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari kamar haka. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai karfi a majalisar dokoki yayi bincike akan kudaden sa. Babu wani dan siyasa da zai fuskanci hakan. Wannan shi ake kira da cin zarafin shugaba. Abin turmi kuma hakan na wulakanta kasar mu. Martanin da Trump ya maida kenan a ranar Laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudaden sa. Shugaba Trump ya yi wannan bayani ne dan ya auna shugaban kwamitin Adam Schiff dan majalisar Democrat wanda ke yawan sukar shugaban. Sa'o'i kafin wannan bayanin na Trump, Mr. Schiff ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun yan jam'iyyar adawar Democrat ne bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan Nuwamban bara. Zai fadada bincike akan yiwuwar katsalandar dan Russia. Zai yi kuma dubiya akan kudaden Trump da dukiyarsa ko yana da nasaba da manufofinsa da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake dauka a matsayin shugaban kasa. Yanzu bari mu leka jaridar Yahoo inda aka rubuta labari cewa kotu ta yanke ma yarinyar nan mai suna Michelle Carter hukuncin kisa. Wacce ta kara wa saurayinta karfin gwiwa domin ya kashe kansa a hanyar sakonnin rubutu. Kotun koli ta Massachusetts ta yanke wa yarinyar nan da ta tilasta wa saurayinta ya kashe kansa ta hanyar masayar rubutu a wayar salula inda a yanzu kotun ta yanke mata hukuncin laifin kisa. Michelle Carter mai shekaru 22 da haihuwa za ta tsawon watanni 15 a kurkuku sakamakon laifin kisan kai da ya faru a watan Yuni shekarar 2014 bayan da ta karfafa wa saurayinta Conrad Rowe dan shekaru 18 da ya kashe kansa a shekara ta 2017. Daga ƙarshe bari mu je jaridar BuzzFeed inda aka rubuta labari cewa 'yan sanda sun kama wani mai bi yana kashe mutane. Wani ɗan ƙasar Canada mai suna Bruce Maktoum ɗan shekaru 67 wanda aka kama shi da laifin kashe mutane 8 a babban birnin Toronto. Maktoum ma'aikacin gyaran fulawa ne inda aka kama shi ya ɓoye gawawwakin mutane 8 a wani waje da yake ajiye kayan aikinsa. Mutanen da aka daɗe ana neman su da cewa sun ɓace. Yanzu dai haka kotu ta tabbatar kuma ta kama shi da laifin kashe mutane 8. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon. Dole Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya.
A gaida Daula, to kuma masu saurare ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da Radio America. Mai magana na san tayar san problem daga filin jiya Jamhuriyar Niger. Yace shugabannin irin su Elrafa'i bai kamata suna shiddo irin waɗannan maganganuwa a bakinsu ba. Na waɗanda za su zauwa wurin zaɓen ƙasashen waje in sun kai musu ƙasa London, za a daddace mutane a haudar saman makara ko a sa cikin sarkuna a maida su ƙasashensu. Shugaba wanda aka dize shugaba na bai dace yana irin wannan maganganuwa ba. Ko mu da makwabtan Nigeria, Niger ba mu jin daɗin irin waɗannan kalamu. Allah ya sa ya gyara kuskuren shi. Mai magana Allah san tayar san problem daga filin jajen Foreni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Talakawan jihar Katsina suna godiya da Justice Musa Ɗanladi Katsina, shugaban alƙalan jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake a kan ɓangaren gurago na kasassu, ba da muhimmanci da jami'o'i da yake ba wa scholarship da kuma ƙungiyoyin addini da yake taimako. Ina jan hankali da shugabanninmu na Najeriya su koyi da halayen shi. A ce alƙali yana yin abin da 'yan siyasa wakilanmu ba sa yi, wallahi wannan abin mamaki ne. Irinsa muka nema muke nema muka rasa. Da a ce irinsu ne suke shugabancin ƙasa, wallahi da talakan Najeriya ba zai yi kuka ba. Don irinsu ba su da yawa a duniya. Irinsu Justice Musa Ɗanladi, wallahi irinsu ƙalilin da ka rage.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. To, ina kira ga 'yan siyasarmu ta Najeriya. Zaɓe dai ya gabato, yanzu dai zaɓe bai rage kwana takwas ba ko tara. To, ina kira ga 'yan siyasa, ya kamata mu duba ɗan takaran da zai mana amfani mu zaɓe. Ba wai kowanne za mu ɓata lokacin mu je mu dangwa ma wata ƙuri'a. Ya kamata tun daga kan shugaban ƙasa zuwa kan sanata zuwa kan ɗan majalisar tarayya zuwa kan gwamna zuwa kan ɗan majalisar jiha.
Yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Manzon Amurka na musamman akan Venezuela, Elliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni, sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis cewa Maduro yana da abokai a ƙasashen Cuba da Rasha, ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa tayin bashi mafakar siyasa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya cikaki Majalisar Dokokin ƙasar akan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat, wadda ta samu ƙarin iko a Majalisar Wakilai ke matsa lamba a yi. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar ƙyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantaka da ƙasar Amurka, a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Yanzu haka gwamnatin Amurka na fargabar ci gaba da rasa ikon faɗa a ji a faɗin duniya, ɗaya da ya fara fitowa daga cikin nahiyar Afirka, inda wani babban jami'in sojan Amurka ya ce Rasha tana ƙoƙarin akan fahimtar inda ƙasar Amurka ta kasa don ta samu ikon faɗa a ji da kuma damar kasuwanci. Mafi firgita da ke samu yana zuwa ne daga ƙasashen Afirka, inda shugabannin suke neman su ƙarfafa ikonsu na zama a kan kargar mulki. Kwamandan sojin Amurka a Afirka, General Thomas Hosa, ya faɗa wa majalisa a jiya Alhamis, mamayar da Rasha ke yi alama ce don samun ido a kan yankunan da zai ba su dama kan ƙawayen Amurka.
To, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.